Sashen Hausa na Radio Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai kayatarwa wanda kungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTB ta dauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirin mu na yau. Ubangiji yayi mana jagora. Amin.
Dokan yan uwa mu gane kuzo mu tuba mu bazo na binganganci.
Dokan yan uwa mu gane kuzo mu tuba mu bazo na binganganci.
Dukan masu bi mu gane gara mu tuba mu bazo na binganganci.
Dokan yan uwa mu gane kuzo mu tuba mu bazo na binganganci.
Annabi Isa yana kiran mu
jama'a sauraron mu barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari daga cikin maganar Ubangiji Allah domin yawa Allah kyakkyawar godiya domin wannan dama da kuma zarafi wanda ya sake ba mu inda za mu ci gaba da nazari a cikin maganar sa ajiyar gaskiya muna gode mai domin jagorancin sa taimakon sa bishewa sa kiyayewa da kuma koya mana maganar sa da yake yi. Haka nan muna gode muku masu sauraron mu domin na ba da gaskiya ma yanzu kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku. Domin mu yi nazarin nan tare mu kuma koya daga maganar Allah. Haka nan muna gode muku matuƙa domin kiran ku, taimakon ku, sakonnin ku duka suna faranta zukatan mu. Ubangiji Allah wanda ke cikin sama ya ci gaba da sa maku albarkarsa ya kuma ci gaba da bude maku sakatin sama ci gaba da goyen bayan wannan aiki na yada bisharar rai ta radio muna yi muku godiya matuƙa Ubangiji Allah wanda ke cikin sama ya saka maku da alherinsa to kamar yadda muka saba kafin mu yi addu'a mu ci gaba da nazarin mu na yau za mu karanto waɗansu daga cikin sakonnin ku masu sauraron mu amma kafin wannan lokaci radio Elwan na morar wannan lokaci domin miƙa sakon gaisuwa zuwa ga rabran Ayuba Assemblies of God wanda ƴan fashi suka harbe kanansa suka kuma kama waɗansu mata a can gidan rumbu to Ubangiji Allah ya kubutar da ku kuma Ubangiji saƙon gaisuwa zuwa ga shi Rabran Ayuba Ubangiji Allah ya ci gaba da yin ta'aziyya sana muna miƙa saƙon gaisuwa zuwa ta ta'aziyya zuwa ga injiniya Ayuba Yakubu a LC Makau shi ma wanda diyarsa Abida ta rasu muna addu'a Ubangiji yayi ta'aziyya ya kuma ƙarfafa zuciya haka na radio Elwa na miƙa saƙon gaisuwa ta'aziyya zuwa ga shi Malam Nuhu Sama'ila shugaban nazarin kungiyar nazari da waƙoƙi wanda ke can tsiga a unguwar Dan Benne. Allah ya kira mahaifiyarsu yanzu tana tare da Almasihu. To muna addu'a Ubangiji ya yi maku ta'aziyya baki ɗaya. Allah ya ƙarfafa zuciya kuma hidimar da kuka yi domin ta Allah ya yi muku sakayya ta alheri. Sauran waɗanda ba su da lafiya, muna addu'a Ubangiji ya wadata su da lafiya. Haka da muna addu'a Ubangiji ya kawo mana ƙarshen aikin ‘yan ta’adda, musamman kamar yadda muka faɗa, waɗanda suka kashe ƙananshi rabin Ayuba Haruna. Ubangiji Allah ya ta’azantar da mu, ya kuma kuɓutar da mata waɗanda aka ce sun ɗauka. Za mu dubi saƙonninku masu sauraronmu, kima kafin mu yi addu’a, mu kaɗa mu. Akwai saƙo na Mr. Peter Ezra daga Gombe, ya ce, Radio Elwa, ina jin daɗin hidimar saƙon ceto da kuke yi ta rediyo, ina so ku aiko mani da lambar asusun ajiyarku. To, Mr. Ezra Peter a Gombe, mun turo maka, Allah kuma wanda ke cikin sama ya yi maka tanaji na abin da za ka ba da goyon bayan aikin bisharan nan ta rediyo. In kuma ma ba ka samu asusun ajiya da muka turo ma ba, sai ka sake tuntuɓa mu. Sai kuma Mr. John Zango a Kaciya, amma yana a Lagos, ya ce, ina gaishe ku kuma ina so ku aiko mani da nambar asusun ajiyarku. To, Mr. John Zango a Kaciya wanda ke Lagos, zahirin gaskiya, nan baka ta ɓace mana, amma muddin idan ka ji wannan saƙo, dalili kenan da ya sa baka ga lambar asusun ajiyarmu ba, amma in ka ji wannan saƙo sai ka sake aiko mana da saƙo ko kuma ka kira mu. Da taimakon Ubangiji, za mu turo maka. Sai kuma Mr. John S. Akwen a Fushit cikin jihar Filato, Radio Elwa na yi maka godiya matuƙa saboda littattafai masu tsarki waɗanda kake saya kana aiko mana domin yin bishara. Muna samun su ta hannun Mr. Barnabas Daga a Bukuru. To, Allah wanda ke cikin sama ya saka maku da alheri. Hakanan kuma masu sauraron mu, za ku haɗa hannu da mu ta hanyoyi daban-daban domin isar da saƙon bishara ga waɗanda ba su ji ba. To, Ubangiji Allah duka ya sa mana albarkarsa. To, za mu yi addu’a kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Allahmu da Ubanmu wanda ke cikin sama mai tsarki da iko duka, muna ɗaukaka ka, muna girmama ka domin ka cancanci mu gode maka. Mun gode ma, ya Ubangiji, domin ƙaunarka wadda ta fi gaban misali zuwa gare mu. Mun gode domin rai da muke da shi kyauta cikin Almasihu. Yadda ko bayan mun bar wannan duniya za mu rayu tare da kai, Allah, muna cewa mun gode. Ka riƙe mu cikin bangaskiya, mu ci gaba da sa bege da zuciyarmu gare ka, ka kuma gafarta mana zunubanmu. Mun gode maka domin waɗanda suka rasa ƙaunatattunsu, Ubangiji, ka yi musu ta'aziyya. A cikinsu akwai shi Malam Nuhu Sama'ila, shugaban ƙungiyar nazari da waƙoƙi a can Ekuwa, unguwar Dan Benne, wanda suka rasa mahaifiyarsu, Ubangiji, ka yi ta'aziyya. Haka nan muna addu'a domin Ayuba injiniya wanda ya rasa ɗiyarsa Abida, shi ma ka yi masa ta'aziyya a can unguwar Makau. Haka nan muna addu'a, ya Ubangiji, domin rabin Ayuba Haruna wanda ‘yan fashi suka harba ƙanansa, ka yi ta'aziyya. Matan da aka sace, Ubangiji, bari kai da kanka ka kuɓutar da su. Muna addu'a, ya Ubangiji, domin ka kawo mana ƙarshen wannan aiki na mugunta da kuma san duniya wanda waɗansu suka ɗauka ido rufe. mun gode maka ya mai tsarki mai iko duka, domin sauran ma sauraron mu da bukatunsu bar kai ka biya wa ƴaƴanka gwargwadon wadata alherinka. Za mu ci gaba da nazarin magana ka, Allah na sama muna roƙonka bar kai ka koya mana, a cikin sunan Yesu Almasihu mai cetonmu, amin. To ma sauraron mu, muna nan dai muna nazarin mu a cikin littafin nan na wahayin Yahaya, wanda idan ba ku manta ba, a cikin nazarin mu na baya da taimakon Ubangiji, mun dubi ƙarin hukunci a kan Babila, Babila mai girma wadda Ubangiji Allah ya durƙusa da ita ya kuma kawo ƙarshenta, mun gani a cikin nazarin mu na baya. Idan za mu iya tunawa, ita wannan Babila ta zama wurin zaman aljanu da miyagun ruhohi, kuma ita wannan Babila ta zama kwatanci na cibiyan mulkin Shaiɗan a duniya, wanda kuwa cibiyan mulkin Shaiɗan a duniya yakan aiwatar da ita ne a kan kuɗi ko kuma san mulki na wannan duniya. Don haka ne Babila za ta iya zama kwatancin kuɗi yau da kuma mulki na duniya, wanda mun tabbata magana Allah ta nuna mana cewa gama san kuɗi shi ne asalin kowace irin mugunta, waɗansu kuma garin neman kuɗi sun kauce wa imani, sun huda kansu cikin abubuwa na baƙin ciki da damuwa. Da haka ɗan wana, muna son kuɗi, amma bari mu so kuɗi na gaskiya waɗanda suke kuma na halak, haka kuma mulki, domin yau waɗansu saboda su samu mulki sun koma ƙarƙashin mulkin Shaiɗan. To in baka mai da hankali ba, kuɗi da mulki za su zama maka Babila, za kuma ka hallaka, hallaka ta har abada idan baka amsa kiran Yesu Almasihu ka yi hankali ba. Da haka ƴanwa, a cikin nazarin mu na baya mun ga yadda Ubangiji ya kawo ƙarshen Babila, ya kuma hukunta ta domin mugun aiki wanda Babila ta yi. A ciki mun iya ganewa cewa Ubangiji Allah ya sa mala’ika ya yi shela hukuncin da za a zarta a kan Babila, aka kuma kwatanta shi, ko kuwa aka bayyana shi a sarari, faɗuwarta kuma ba faɗuwa ce wadda za ta tashi ba, amma faɗuwa ce ta har abada. Har muka gani, tana kama da dutsen niƙa wanda aka jefa a cikin teku, wanda mun sani dutsen niƙa yana da nauyi, zai nitse nan da nan, ba kuma za a sake ganinsa ba. Haka Ubangiji Allah zai kawo ƙarshen san kuɗi da san mulkin duniya, waɗanda Shaiɗan yake mora yau su ne suka zama Babila tamu. To a ciki kuma akwai nishaɗe-nishaɗe, kaɗe-kaɗe na garaya da molo da waƙoƙin sarewa da bushe-bushe da ciniki, duka waɗannan abubuwa, abubuwa ne na nishaɗi waɗanda ni da kai ɗan uwa ya kamata mu yi hankali da su, domin za su iya zama mana Babila mai raba mu da Ubangiji Allah. Sa’ilin nan an nuna mana cewa dalili na biyu da aka hukunta Babila shi ne an tarar da jinin annabawa da tsarkaka a cikinta, in ka koma Sura 17 aya 6, wato Babila ta kashe masu bin Yesu da yawa da irin hukuncinta. Wannan hukunci kuma a kan Babila ya ɗaukawa masu bi fansar jininsu, waɗanda aka kashe saboda bangaskiyarsu. Yau muna da Babila daban-daban, akwai ƙungiyoyi masu sunan addini waɗanda yau suka fito ido rufe suna farautar masu bi suna kisa babu tausayi. Rana tana zuwa da waɗanda suka sha jini, Allah zai ba su jini su sha a lokacin da ba su buƙatarsa. Dan wana, akwai farana gobe. To yau cikin nazarinmu za mu shiga ne sura ta 19 a cikin littafin Wahayin Yahaya. Nazarin namu kuma zai tsaya ne a aya ta fari. Ruya ta Yohana ko Wahayin Yahaya sura ta 19 aya 1. A nan ne za mu yi nazari. Bayan wannan na ji kamar wata sowa mai ƙarfi ta ƙasaitaccen taro a sama, suna cewa, Haleluya, yin ceto da ɗaukaka da iko sun tabbata ga Allahnmu. To, Ubangiji ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. A cikin wannan nazari, za mu dubi maganar ceto, wato ceto na Ubangiji Allah ne. Idan mun iya dubawa, a cikin surar nan ta 19, an nuna mana cewa bayan wannan, na ji wata sowa mai ƙarfi ta ƙasaitaccen taro a sama, suna cewa Haleluya, yin ceto da ɗaukaka da iko sun tabbata ga Allahnmu. Tunan za mu iya tunawa, kamar yadda na share mana fage na kuma tunasar da mu a nazarinmu na baya, bayan da Yahaya ya ga waɗannan abubuwa da za su afkowa Babila, mun gani irin hukunci mai zafi wanda Allah zai yi a kan Babila na kawowa ƙarshenta. Bayan da Yahaya ya ga dukan waɗannan abubuwa, sai kuma ya ji an yi wata sowa mai ƙarfi a sama. Ma'ana sowa shi ne ta da murya mai ƙarfi cikin murna da kuma farin ciki. Yahaya ya ji a sama murna ta kece, farin ciki har ma ya ji babbar sowa. Wannan babbar sowa kuwa, magana Allah ta nuna mana tana kama da ƙasaitaccen taro. Ƙasaitaccen taro shi ne mai girma, bayan da aka yi hukunci a kan Babila, bayan da Allah ya ɗauki fansa a kan irin aikin da Babila ta yi tun ba na kashe masu bin Yesu Almasihu ba, da kuma hukunci iri-iri waɗanda Allah ya nuna wa Babila wadda ta zubar da jinin waɗanda suka ba da gaskiya ga Almasihu. Yanzu duniya ta samu farin ciki har sowa ta ɓarke a sama saboda an kawo ƙarshen Babila, wannan mai zubar da jini. Ɗan wana, idan ta kama ka shan jini yau, ka ci gaba da shan jini, amma fa Allah yana tunasar da kai bayan ka gama shan jini, shi kuma zai sha naka jinin. Idan ta gama ka mugunta, ka ci gaba da mugunta, tunda ba a shirye kake ka amsa kiran Allah na barin mugunta ba, to lallai ka zama abin tausayi, domin hakika ga mugunta can ta buɗe baki, za kuma ta haɗiye ka. In ta haɗiye ka, za ka zama hallakakke har abada abadin. Amma yau cikin nazarin nan, Allah kira yake gare ka, mugunta ba ta da kyau, aikin asha bai yi daidai da kai ba, zubar da jini har ma da neman duniya ido rufe, duka waɗannan Babila ne. In kuma ka bi su, za ka iya samu, amma a ƙarshe daɗinsu ba zai dawwama ba, domin ɗan waka sani ba fa za mu dawwama cikin wannan duniya ba. A ƙarshe za mu rabu da komai da ke cikin wannan duniya mu sadu da Allah. Can ne fa waɗansu za su yi da na sani a lokacin da sun makara. Domin gani Yahaya ya ji murya, Haleluya kalma ce ta ɗaukaka Ubangiji, ma'ana godiya ta tabbata ga Allah, kalma ce mai ma'ana alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Ubangiji Allah. Dalili kuwa, Allah ya ɗauki fansa, mutum zai iya shirya muguntarsa yau, zai iya yin kisa, domin ikon yin haka yana a hannunsa. Mutum zai iya yin kowace irin mugunta, domin ikon yin haka yana hannunsa, amma ikon na ɗan lokaci ne, ƙarshe zai faɗa hannun Allah, Allah kuma mai iko duka. To, bayan da aka hukunta Babila, sai aka tabbatar mana dukkan mazauna waɗanda suke a sama sun yi murna, sun ɗaukaka Ubangiji Allah, aka ce suna ɗaukaka Allah, suna gode mai, suna yabansa, suna yi masa sujada, suna kuma fahimta cewa ceto na Ubangiji Allah ne. Ɗanwana, ceto na Allah ne, ya kuma shirya shi a cikin Yesu Almasihu, wanda ya zo ya karɓa ya gama samun rai na har abada. Domin ranar bayyana Almasihu ta biyu, rai na har abada shi ne makomar dukan waɗanda suka amince, suka ba da gaskiya ga hadaya fansa wadda Yesu Almasihu ya yi. To, Shaiɗan ya riga ya dilimiyar da duniya ta wurin zubar da jini, ta wurin san kuɗi, ta wurin neman mulki ido a rufe, inda yau muna gani mutane da yawa Babila ta dira a kansu, duniya suke so ido a rufe, gashi kuma a ɗaya gefen wai mutum yana cewa shi mutumin Allah ne. Ɗanwana, Allah fa ba Allah mugunta ba ne, ba Allah in kisa ba ne, ba Allah gaba ba ne, duka waɗannan halaye, halaye ne na Babila. Kuma mun gani Allah zai kawo ƙarshen Babila, balle waɗanda suka aikata halayenta. Bari ni da kai mu yi hankali, ceto na Ubangiji Allah ne. Mazaunan duniya sun yi farin ciki, domin sun samu salama, Babila ta tafi. Haka nan a cikin sammai, tsarkaka na ɗaukaka Allah domin fansa jininsu, wanda Babila ta zubar. Kamar yadda muka gani, yau ana kashe masu bin Yesu Almasihu kamar ba gobe. Ɗanwa, ai, ko ka kashe ba ƙarshen kenan ba. Ko mun mutu mun bar wannan duniya, dukkanmu da masu bi da marasa bi za mu sake rayuwa, mu kuma fuskanci Ubangiji Allah. Nan ne fa za mu karɓi sakamako. Na wasu tsalle ne da murna da farin ciki, na wasu kuwa kuka ne da dana sani, har ma yayu waɗansu za su yi tunanin da ma za a sake dawo da su duniya su sake yin gyara. Amma fa an riga ya an makara lokacin. Daga ɗan wana, bari ni da kai mu sani cewa a duniyan nan ne za mu ƙi Babila da yaudararta da dukan tarkon da take kafawa, inda yau mutane da yawa ga su nan da sunansu masu kishin addini ne, kisa suke kaman ba gobe, amma ranar da na sani tana jiran duk wanda ya zubar da jinin ɗan adam da sunan shi yana taimakon Allah. Ɗanwana, bari ni da kai mu sani Babila tana nan a hanyoyi daban-daban, kuma mu da muke ‘ya’yan Allah za mu iya fuskanta fushin Babila, ya yi ma Babila ta sa a kashe mu, amma mu sani ranmu yana ɓoye a gaban Allah. Ceto na Ubangiji Allah ne, wanda yake a cikin Yesu Almasihu. Sai muka gani, bayan da yaya ya ga waɗannan abubuwa sun afkawa Babila, ya ji sowa mai ƙarfi a sama, fansasu cetatu suna tada murya, murya mai ƙarfi da kuma rera waka ta farin ciki in ka karanta daga aya ta 1 zuwa aya 3. Duka mazaunan duniya da kuma waɗanda suke a sama murna suke yi, suna ɗaukaka Allah mai iko duka, suna yi masa godiya domin ya cika aikinsa da ya yi alkawari na ceto da kuma kawo ƙarshen dukkan aikin mugunta da masu muguntar kansu. Babila ta faɗi, magana Allah ta ce ba kuma za ta sake tashi ba har abada abadin. Ɗanwana, bari mu yi lura, Babila wurin zama ne na aljanu, wurin zama ne na miyagun ruhohi, wanda ke moran miyagun mutane. Babila cibiyan mulkin Shaiɗan ce, wadda kuma akan more ta ne yau, ko kuwa takan fito wa mutane ne yau a duniya da siga kuɗi da kuma siga mulki. Shi yasa yau waɗansu so suke ku ta halin ƙaƙa su dai samu wannan duniyar. Ɗanwana, mulka yi hankali, bari ni ma in yi hankali, domin lallai za fa mu koma gaban Ubangiji, ko mun ƙi ko mun so. In muka ci gaba da barin Shaiɗan ya ci gaba da yaudaranmu, ko ta hanyar kuɗi, ko ta hanyar mulki, ko ta shagali, ko ta ciniki, ko ta wace hanya wadda ba ta Ubangiji Allah ba ce, in ba mu tuba fa, ga da na sani nan tana jiranmu. Da kari da kai danwa, bari mu sani cewa ceto na Allah ne, bari mu zo wurin Allah yau, mu tsaya cikin Allah a cikin Almasihu Yesu, domin ran nan na Allah ya tabbata namu ranar gobe, mu zama ba mu da na sani a gaban Ubangiji Allah. Girma da yabo da daraja da tsarki sun tabbata naka ne, ya mai iko duka. Mu nema godiya domin yadda ka buɗe mana asirin abin da ke tafi a cikin maganarka. Ka taimake mu da muka ba da gaskiya mu tsaya a ciki ka da duniya ta yaudare mu ta halin Babila, waɗanda ba su gane ba kuma, ya Allah ka ganar da su su zo su samu rai domin gujewa fushinka da kuma hallakar da ke tafi a kan dukan waɗanda Babila ta yaudara. Kai mana alheri, ya Ubangiji, a cikin wannan ƙarshen zamani. Kada kuɗi su janye mu, kada san duniya ya janye mu, kada mu ƙare mu yi da na sani na har abada. Kai mana taimako, ya Ubangiji, ka buɗe idanuwanmu na rohaniya mu gani, kunnuwanmu na rohaniya mu ji, domin kada mu ƙare da yin zaman banza a wannan duniya mara amfani, a cikin sunan Yesu Almasihu mai cetonmu, amin. To, masu sauraronmu, nan za mu dakata, kuma shiri na gaba za mu ɗora a inda muka tsaya. Madadin injiniyanmu Joseph Pompajok, ni Rabban Yawa Hotsiga ke cewa Ubangiji Allah ya samu sake saduwa da ku a wani shirin na gaba lafiya, amin.
Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya: 0909988287, 0816526 3 6.
A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne, wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki, wato TTV, ta gabatar muku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji, ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa, akwatin gidan waya 465-465, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga ƙarfe 5 zuwa 5:30 na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.